كتير.
إرم شو إني بقى.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Sarfi Lahashin da sauran abokan aiki muka sake dawowa da ku a cikin wannan shirin na yau Talata 12 ga watan Satumba. A bangaren rahotannin za a ji yunkurin da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi na shawo kan yaduwar makamai ba bisa ka'ida ba a hannun jama'a kasar. Muna kuma tafi da rahoto akan ra'ayin masana kimiyyar siyasa game da dalilan da kan sa wasu 'yan siyasa ke rasa kujerunsu da garan an je gaban shari'a. Waɗannan da ma sauran rahotannin nan tafi a cikin shirin ciki ko hada labarin wasanni. To amma duk kafin nan sai a gyara zama a sauraron cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Talata kakakin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy ya sanar da cewa 'yan majalisar za su fara binciken tsige shugaba Joe Biden tare da ci gaba da gudanar da bincike kan zargin da ake wa Biden na cin gajiyar kasuwancin ɗansa hanta daga ƙasashen waje. Waɗannan zarge-zarge sun ba da hoton al'adar cin hanci da rashawa, inji McCarthy ga manema labarai. Ya ci gaba da cewa sun gano cewa shugaba Biden ya yi wa jama'ar Amurka ƙarya game da abin da ya sani na mu'amalar kasuwancin ɗansa da ƙasashen waje. Shaidun gani da sun shaida cewa shugaban ya shiga ta wayar tarho ya kuma yi mu'amala har ma da liyafacin abinci wadda ta haifar da motoci da miliyoyin daloli da suka tafi ga 'ya'yansa da abokan kasuwancin ɗansa, inji McCarthy yayin taron manema labaran. Mai magana da yawun Fadar White House Ian Sams ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa 'yan Republican sun shafe watanni 9 suna binciken shugaban kasar kuma ba su gano wata shaida ta aikata ba daidai ba. A wani mataki mai cike da tarihi, kungiyar tarayya Afirka ta samu kujera ta dindindin a rukunin kungiyar manyan kasashe 20 na duniya wanda aka fi sani da G20, ci gaban da zai iya yin tasiri sosai ga rawar da Afirka ke taka a fagen siyasar duniya. Yayin da nahiyar ke fuskantar kalubale iri-iri daga sauyin yanayi zuwa taɓarɓarewar siyasa da rashin daidaito a fannin tattalin arziki, masana sun yi saɓani kan irin tasirin da kungiyar ta G20 za ta yi yayin da kungiyar EU ta shiga cikin ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Robert Besling, babban jami'in gudanarwa na kungiyar Pengirex, wata kungiya mai ba da shawarwari ta leken Asiriya, Afirka ta Kudu da Birtaniya, ya shaida murya Amurka cewa wani abu ne mai nuna alamar ci gaba mai mahimmanci. Kimanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton bace wasu, an kuma tabbatar da wasu fiye da 2,000 sun rasa rayukansu a birnin Derna da ke gabashin ƙasar Libya bayan da ambaliyar ruwa ta mayar da daukacin unguwanni ƙasar ruwa. A yau Talata, wato a ranar Lahadin da ta gabata ne, guguwar Daniel ta taso daga tekun Mediterania ta mamaye Derna da ruwan sama na millimita 440 a cewar Kasten Husin, masanin yanayi a jami'ar Lafins. Madatsun ruwa sun rushe, koguna sun yi ta ambaliya ba zato ba tsammani, manyan titina a birnin sun zama koguna, sai magudanar ruwa da ke ta shawagi da motoci a ƙasa kamar kwale-kwale. Hoton bidiyon da aka fi a shafin sada zumunta ya nuna titina sun koma ga koguna, wato a Derna. A yau Talata fiye da yini 1:30 bayan ambaliyar ruwa ta farko, a ƙarshe dai tallafi da ƙasashe sun fara isa birnin mai mutane 89,000. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hare-hare masu nasaba da kabilanci da dakarun sa kai na Rapid Support Post na Sudan da kawayen da suka kai sun kashe ɗaruruwan mutane a yankin yammacin Darfur, inji jami'an kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata. Zubar da jini, tashashen hankula da matsugunai sun ƙaru tun bayan ɓarkewar faɗa tsakanin sojojin Sudan da na RSF a cikin watan Afrilu, lamarin da ya kai ga ƙasar ta faɗawa yaƙin basasa. Volker Turk, kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya shaida hukumar kare haƙƙin bil'adama ta wato a Geneva cewa a yammacin Darfur hare-haren ƙabilanci da ƙungiyar RSF da ƙawayen can Larabawa yake kaiwa ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan fararen hula. da ba Larabawa ba, musamman ga al'umman Masalit. Da ƙarshe, babban jami'in diplomasiya ƙasar Iraki ya bayyana cewa ƙasar Iraki ta fara janye ƙungiyoyin 'yan adawa ƙurdawan Iran daga kan iyakar ƙasar da Iran, bayan da Iran ɗin ta yi gargaɗin cewa dole ne makwabcinta ta ɗauki mataki. Ministan harkokin wajen ƙasar Fir Hassan ya shirya taron manema labarai cewa an ɗauki matakan da suka dace don kawar da waɗannan ƙungiyoyi daga yankunan kan iyaka, kuma an zaunar da su a sansanoni masu nisa a tsakiyar Kurdistan. Shekara guda ta gabata, Tehran ta harbo su munanan makamai masu linzami da jirage marasa matuki a yankin Kurdistan na Iraki. Hare-haren da yana zuwa ne a daidai lokacin da aka fara zanga-zanga a Iran kan kisan 'yan da 'yan sanda suka yi wa Mahsa Amini, matashiya mai shekaru 22. 'Yar ƙabilar Kurdawa da aka kama bisa zargin da ke da ƙa'idojin shigar Jamhuriyar ta Musulunci.
Sarfi Lahashin haka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu faro rahotonin namu ne daga giwar Afirka, wato Najeriya, inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta bayyana cewa za ta sake duba tsarin ba da lasisin mallakar bindigogi ga farar hula a ƙasar. Daga Abuja, fadar gwamnatin Najeriya, wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya aiko mana da cikakken rahoto.
Aikin wannan kwamiti shine sake bitar yadda ake bada lasisin mallakar bindiga da rundunar 'yan sandan Najeriya ke yi bisa tanaje-tanajen dokokin tu'amali da makamai don tabbatar da kare muradin jama'a da ma samar da tsaro. Wata sanarwa da kakakin hedikwatar 'yan sandan Najeriya, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Muyiwa Adejobi, ya sanya wa hannu. Ta ce rundunar 'yan sandan Najeriya za ta haɗa hannu da dukkanin masu ruwa da tsaki, kwararru da kungiyoyin masu zaman kansu, domin tabbatar da ɗaukar ingantaccen mataki a wannan lokaci. Babban baturen 'yan sandan Najeriya, Dr. Kayode Egbetokun, ya ce za a yi duba irin na tsanaki a asase tare da nazarin irin ƙa'idojin da ake bi a halin yanzu wurin baiwa jama'a lasisin mallakar bindigogi, domin sake tsara wata sabuwar hanya wacce za ta yi maganin dukkan matsaloli. To koyaya masana tsaro ke kallon wannan mataki? Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant ne da ke nan Abuja.
Cikin ababen da suke ƙara jawo matsalar tsaro a cikin Najeriya shine yawan makamai wayanda ke hannu, wayanda bai kamata a ce suna rike da su ba. Wayanda makamin ko sun kama daga ƙananan makamai har zuwa manya-manya wanda na sojoji ne. Wani yunkuri wanda gwamnati za ta yi a wurin karɓe wayannan makamin abin ayaba ne.
Basharu Altine Guyawa Isa na bibiyar yadda harkokin tsaro ke kasancewa a Najeriya.
Yaɗuwar makamai wannan yanki abu ne wanda wato sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Domin irin yadda makamman suka shiga hannun jama'a, kuma yadda ake kisan jama'a ga makamman, to duk wani tsarin bita wanda ainihin hukumar 'yan sanda za ta yi domin ta sabunta lasisi na tantance waɗanda an ɗauki da bindiga da kuma yadda su ɗauki bindiga, to al'amari ne wanda ka bar an makara. Amma babu makara kuma ɗaya waje, saboda ita kiyaye lafiya ko yaushe an ka hurga da abin da zai mata illa an ka ɗauki mataki daidai na. Babu shakka wajibi ne wannan ƙasa a san makami wanda an ga hannun kowa, a san ainihin aikin da yake yi da wannan makami. Domin idan ba haka ba, ba za a kididdige irin makaman da an ga hannun jama'a ba. Wanda an da lasin na mallakar makami an san da shi, wanda ya yi amfani da makami bai da lasin kuma an san da shi. Wannan shi ne abubuwan da ya kamata a yi.
Hassan Maina Kaina, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu sai ta da batun bingiwa jihar Kano, Najeriya, inda wakilinmu da ke can Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin masanin kimiyyar siyasa dangane da dalilan da kan sa wasu zababbun 'yan siyasa kan bige da rasa kujerun nasu idan aka je gaban shari'a. Ga dai Ibrahim Mahmud din da ƙarin bayani.
Bayan shafe makonni ko watanni da dama ana fafata shari'u a gaban kotunan sauraron zaben tun bayan kammala zaɓuka a watannin Fabrairu da Maris na bana. Yanzu haka alƙalan kotunan ne ke fitar da hukunce-hukuncen shari'un la'akari da yadda lokacin da doka ta shata musu ya taho gangara. A jihar Kano, jam'iyyar NNPP mai rike da gwamnati a jihar ta yi rashin kujerun majalisar wakilai guda uku, biyu daga ciki saboda matsalar takardun kammala makaranta, yayin da guda kuma saboda rashin ajiye aiki bisa tanadin doka kafin shiga zabe. A dan haka kotun ta umarci hukumar zabe ta bada shaidar cin zabe ga 'ya'yan jam'iyyar APC da suka kalubalanci zaben a gabanta. Honorable Musa Ilyas Kwankwaso daga mazabar kura Madobi da garin Malam na cikin 'yan takarar jam'iyyar APC da suka samu nasara a kotun.
Na kan faɗa cewar da Allah muka dogara kuma ba mu da wani ƙarfi sai shi, amma da nake so in ce shine idan Allah ya kai ni area da na fito ta harka ce ta noman rani da damuna, za mu yi kokari mu ga cewar duk abin da za mu an inganta noma na zamani wanda za mu samu abubuwa da za a taimaka musu. Ko mai girma shugaban kasa, ina da wannan kudirin akan harkar noma.
Sai dai Alhaji Sanusi Siraja Kwankwaso dake zaman mai baiwa gwamnan Kano shawara akan harkokin siyasa ya ce za su ɗaukaka ƙara.
Ina so na ƙarfafawa magoya baya gwiwa su kwantar da hankalinsu. Kotu matakin farko ta irin hukuncin da ta ga za ta iya yi. Kujerunmu da aka taɓa irin su Tarauni, Madobi da Kumbotso, muna fatan kotu ta gaba insha Allah za ta dawo mana da kujerunmu.
A jihar Sokoto kuma kotun ƙararrakin zaben ce ta kwace kujerar majalisar dokoki ta jihar daga hannun jam'iyyar PDP zuwa APC saboda matsalar takardun karatu, yayin da a jihar Katsina PDP ta rasa 'yan majalisar wakilai guda biyu duka bisa wannan batu na kuskuren kammala takardun makaranta. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, malamin kimiyyar siyasar a Jami'ar Bayero ta Kano, ya fayyace wasu daga cikin dalilan da kan sanya 'yan siyasa ke irin wannan kasassaba.
Ba zan yi mamaki ba idan duka da masu matsalar takardar shaidar karatu da masu matsalar ajiye aiki da akan lokaci, idan duk wata kila rashawa ce take ratsawa, suna ganin inda sun bada wani abu za a yi musu 'yan dabaru. Kai hatta ma tsatsube-tsatsube da suka yi yawa tsakanin wasu daga cikin 'yan siyasa, ba zan yi mamaki ba idan watakila waɗansu sun je wajen wani bokan ya ce musu ba komai akwai aikin da za a yi a rufe ido, ba za a ga wannan kuskuren nasu ba. To amma duk in an dunkule za ka ga ɗin cewar ajiye ya kamata guri ɗaya, a dinga ganin a siyasa babu zancen ya kamata kai kawai da abin da za ka yi ka samu biyan bukata. Babu tsoron Allah, babu jin kunyar duniya, ba jin kunyar lahira.
Wannan batu na amfani da takardun bogi ko karya ka'idojin ƙasa yayin shiga zabe na cikin abubuwan da 'yan takarar shugabancin Najeriya na PDP da LP wato Alhaji Atiku Abubakar da Peter Obi suke kalubalantar zaben shugaba Bola Ahmed Tinubu a gaban kuliya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madallah, an gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koyaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Alhamdulillah, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Matsalar samun haɗurran jiragen ruwan kwale-kwale na ci gaba da janyo samun asarar rayuka a kogunan Naija da Kwara da suka ratsa tsakiyar tarayyar Najeriya da ke yammacin Afirka. Al'amarin da masana da masu sharhi ke alakantawa da sakaci da kuma rashin bin ka'idojin yin aiki da irin waɗannan jirage da galibi masu amfani da su mutanen karkara ne da ke zaune a wuraren da ke da ƙarancin hanyoyin sufurin yin kasuwanci da noma a irin waɗannan wurare. Ko a ranar Lahadin nan da ta gabata ma 10 ga wannan wata na Satumba da muke ciki, irin wannan jirgin ruwan kwale-kwale da ya ɗauko kimanin mutane 100 ya kifi da mutane a yankin Gwajibo ta ƙaramar hukumar Makwa a jihar Niger. Al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 30 da galibinsu mata ne da kuma ƙananan yara. Kamar yadda muƙaddashin darakta na hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger, Malam Salihu Garba, ya tabbatar.
Na mutane 26 jiya, yau kuma an sake samu gawawwaki mutane 4. Kawai yanzu dai akwai an gano gawawwaki mutane 30 kenan yanzu. Waɗanda suka tsira sama da 30 jiya kuma aka samu aka ceto su a cikin ruwa.
Na'am, to kawai yanzu binciken da kuka yi ya gano dalilin faduwar ko kuma kifiyar shi wannan jirgi?
Eh, tabbas kan. Jirgin waton akwai kututtuli kenan ko na itatuwa wanda aka taɓa yankawa lokacin da muna kyautata lokacin da ake faman consulting wannan dam da. Itatuwan da aka yanke su ba a yanke su cancan ƙasa ba. To dan abin nan da ya tsora ciki, to shi mafi yawan hadarin jiragen ruwa da muke samu a wannan kogin Niger nan, mafi yawan hadari wayannan itatuwan da suke cikin abin nan ne yake jawo haka. An jirgi karo da su ba wuya sai kaga ya abin nan din su.
Kawo lokacin hada wannan rahoto dai, ana ci gaba da lalubo mutanen da suka nitse a ruwan. Shugaban karamar hukumar ta Makwa, Honorable Jibrin Muregi, ya ce ƙwararru a aikin ninkaya na can na ci gaba da zakulo jama'a.
Yanzu dai muna tunanin kila yanzu an samu ko kuma za a samu ba da jimawa ba, amma mu ma za mu kasance a wurin nan da minti 30 za mu kasance a wurin.
Na'am, tantan
akwai wani ƙarin bayanin Allah ya yarda za mu tuntuɓe ku.
To mun san baya akwai faɗakarwa da kuke yi na batun sa wannan life jacket din nan, ko abin ya yi tasiri?
Bai riga ya yi tasiri ba, amma muna sa rai za mu ƙara jaddada domin mu tabbatar cewa abin ya yi tasiri, mutane suna amfani da shi. Akwai hukumar Hyperdeck wanda su ma sun yi nasu ƙoƙari, su suke kawo life jacket din nan ga mutane saboda suke riga sawa san da za su. Yanzu haka muna tare da wayannan life jacket da Hyperdeck Commission suka kawo a rarraba ma mutane, da fatan kuma cewa in Allah ya yarda za su rungume wannan life jacket din da aka kawo kuma za su fara amfani da.
A shekarar da ta gabata ne dai hukumar nan da ke kula da garuruwan da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, wato Hyperdeck, ta gudanar da aikin sare itace da kututturai da ke cikin kogunan Niger da kuma Kwara, da kuma raba rigunan bada ceto a ruwa da ake kira life jacket domin rage yawan asarar rayuka da ake samu a sakamakon haɗurran jiragen kwale-kwalen. Babban daraktan hukumar ta Hyperdeck a Najeriya, Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri, ya ce nan gaba kaɗan ne ma za su koma aikin sare itatuwan idan ruwa ya janye.
Amma akwai hanyar da ake bi wanda yake mun yanke wa'innan itatuna, to amma hanyar da ya kamata shi direban ya bi ba nan ya bi ba, yasa ya faɗa da hanyar da ke da kututturu. Amma in Allah ya yarda mun ɗauki mataki da zaran ruwa ya ƙara ja baya kaɗan, za mu ji duka gaba ɗaya a yanke itatunan tunda mun ga amfanin wa'annan da aka yanke inda aka
fito. Yanzu wannan hadari da ya faru, kamar akwai wani abu da ita hukuma ta yi cikin gaggawa din nan?
Abin da ta yi na gaggawa shi ne ta da ma'aikatanta sun tafi sun dubi halin da aka shiga, kuma sun je su yi sympathizing da family din da suka rasa rayukansu, wanda kuma Allah ya sa aka ceto su aka yi musu jaje. Sannan kuma yanzu tana nan tana ƙoƙarin tallafa ma iyalan da aka bari waɗanda suka rasu iyalan da suka bari, muna ƙoƙarin ganin an tallafa ma iyalansu. Sannan kuma mun ba da umarni na gaggawan sayan manyan jirage domin a sa waɗannan route ɗin masu lafiya waɗanda za su iya ɗaukar mutane masu yawa. Amma kuma abu mafi ƙarfi shine ƙaramar hukuma ta Makwa ta amince za ta aiki tare da Niwa da hukumarmu na Hyperdeck domin ganin cewa mutane suna bin wannan umarni na hana overloading. Wannan overloading shine ulmin aba'isin irin waɗannan matsaloli. Sannan kuma ya zama duk wanda za ya ja irin waɗannan jirage to su zama suna da ilimin kan hanyar da ya kamata su bi. Na uku kuma muna nan muna shirin ganin cewa an sa alamu cikin ruwa. Already mun riga mun bada tanda notice na waɗannan alamu ɗin cikin ruwa inda ake cema boys. Idan aka sa su in Allah ya yarda komin dare jirgi ya bi zai ga alamu wuri na da matsala ko bai da matsala. To muna sa ran in aka ɗauki waɗannan matakai in Allah ya yarda waɗannan matsaloli za su rage.
To matsalar samun yawaitar haɗurran kwale-kwalen abin takaici ne sosai, a saboda haka ma hukumar ta Hyperdeck ta ce za ta bi majalisun dokoki da ke jihohin da ke ƙarƙashin ita wannan hukuma domin samar da dokokin tilasta yin aiki da dokokin yin tukin jiragen ruwan, kamar yadda Abubakar Sadiq Katikan ya wurin ya bayyana.
Wallahi abin damuwa ne, kuma abin al'ajabi shine sarakunan wurin suna iya kan ƙoƙarinsu amma mutanen ba su bin umarni. Sannan wasu kuma idan suka ga masu kula da wurin sun tsaya sai su bi umarni, amma da zaran masu kula da wurin sun bar wurin sai kaga sun yi yadda suka ga dama. Shine matsala din, mutane ba su jin doka, ba su son bin doka. Sannan dokokin da sarakunan ruwa ke sawa domin a bi umarni din, wasu sun gwammace su biya harajin da an kasa musu don keta doka da su bi doka.
Na'am, to akwai yiwuwa ku dan tsaurara ko a hukumanci haka don a samu sauki?
Dole sai an samu dokan da ta ba da goyon bayan haka din. Saboda haka muna da niyan zuwa Niger State House of Assembly da kuma sauran House of Assembly da ke karkashin jihohin da muke hulɗa da su domin su ba da ƙarfin gwiwa ga dokoki. Akwai doka already na Niwa wanda yake, amma ba su samun goyon bayan da ya dace. Saboda haka dole sai mun samu community support, sannan za a iya cimma buri. Amma sarakunanmu manya suna ƙoƙarinsu na ganin cewa al'ummomi sun bi dokokin amma ba su bi.
Inda ba a manta ba, ko a kimanin watanni hudun da suka gabata, sama da mutane 100 ne suka mutu a yankin Fatigi da ke jihar Kwara a sakamakon hadarin jirgin ruwan kwale-kwalen. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To madalla, an gaida dan mutan Batsari masu sauraro. Yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da jamhuriyar Nijar, inda hukumar kwallon kafa ta wannan kasar Fedifoot ta makawa dan kwallon kasar mai suna Victorian Zakaria Adebayor Aya mai lamba 22.2 ta hukumar kwallon kafa ta kasar da ke dakatar da dan wasan da sake shiga wasannin kwallon kafa na kungiyoyin kwallon na kasar Maina. Wannan ko biyo bayan yin brace da dan wasar yayi game da ta yanda kungiyar kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar Maina ta yi masa na ya halarci karawar Nijar din da Uganda a ranar 7 ga watan Satumba da ya gabata a Marrakesh a kasar Morocco, a tankade da rayuwa na neman shiga kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar Afrika na shekara ta 2023 da zai wakana a kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire. Hukumar ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ta ce dan wasar ya kummaci tsayawa buga wasan kwallon babban hutun yan makaranta a titunan babban birnin mai maimakon wakiltar kasar sa. Duk da yake karawar ba ta da wani tasiri ga jamhuriyar Niger da ta sha kashi da banza a hannun Ugandar, saboda tuni dai aka fitar da ita daga cikin masu tsammanin kai ga Ivory Coast din a rukunin F, inda Algeria da Tanzania suka kai ga wasanni na Afrika na kwallon kafa na Ivory Coast din. Hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF ta kai wasan a Morocco ne saboda soke hilin kwallon kafa na jamhuriyar Niger na Star General Seni Kunci daga karbar dukkan wasanni saboda rashin ingancin hilin. A wani labari na daban kusan cewa a yau ne dan kasar Italy
Aliya Markovirati ya sabka a Doha kasar Qatar inda zai gabatar da awo na likitoci tare da sawar hannu don komawa bugawa club din Al Arabi kwallo dan wasan da ya shafe shekaru 11 yana bugawa club din PSG ko Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ya fice daga kungiyar ne biyo bayan mayar da shi saniyar ware da Luis Enrique sabon coaching PSG ko Paris Saint-Germain yayi bisa dalilan dan wasan bai doki kwallon sa da mutunci ba kuma yana yawan janyo a sanya ma kungiyar sa ci tare da hita a kowane dare yana shike yar sa dan shekaru 30 da haihuwa Marco Verratti ya yanke hukuncin zuwa Qatar ne bayan da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ko PSG ta sanar da shi cewa bata rubuta sunan sa ba a jerin yan wasan da za su buga mata wasannin zakarun ture na wannan shekara na Champions League haka ma ya yi ta jarantai daga manyan kungiyoyin kwallon kafa na Turai kuma dai hakan bata samu ba da karshe kusancewa a wasannin duniya na kwallon zarruga ko rugby kasar Faransa mai masaukin baki a yau ne ta kara a dazu-dazun nan da kasar Uruguay wasannin dai na kwallon duniya na rugby za su wakana daga 8 ga wannan wata na Satumba zuwa 28 ga wata Oktoba a kasar ta Faransa a garuru a tara da kuma filayen kwallon rugby guda tara an dai wasan share fage ne a Stade de France a ranar Juma'a da ta gabata tsakanin Faransa da New Zealand ko Nouvelle-Zeeland inda Faransa mai masaukin baki ta lele Nouvelle-Zeeland da ci 27-13 Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
Agare da Haruna Mamman Bako da labarin wasanni masu saro da haka muka zo ga shirinmu na karshe wato labaru a takaice.
To a takaice yau Talata kakkin majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy ya sanar da cewa ƴan majalisar za su fara binciken tsike shugaba Joe Biden tare da ci gaba da gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa Biden din na cin gajiyar kasuwancin ɗansa hanta da kasashen waje. Waɗannan zarge-zargen sun ba da hoton al'adar cin hanci da rashawa, inji McCarthy ga manema labarai. A wani mataki mai cike da tarihi, kungiyar tarayyar Afirka ta samu kujera ta dindindin a rukunin kungiyar manyan kasashe 20 na duniya wanda aka fi sani da G20, ci gaban da zai iya yin tasiri sosai ga rawar da Afirka ke taka a fagen siyasar duniya. Yayin da nahiyar ke fuskantar kalubale iri-iri tun daga sauyin yanayi zuwa taɓarbarewar siyasa da rashin daidaito a fannin tattalin arziki, masana sun yi saɓani kan irin tasirin da kungiyar ta G20 za ta yi yayin da kungiyar EU ta shiga cikin kasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. Kimanin mutane 10,000 ne aka bayar da rahoton ɓacewarsu, an kuma tabbatar da wasu fiye da 2,000 sun rasa rayukansu a birnin Derna da ke gabashin ƙasar Libya bayan da ambaliyar ruwa ta maida ɗaukacin unguwanni a ƙasar ruwa. A ranar Lahadi da ta gabata ne guguwar Daniel da ta taso daga tekun Mediterania ta mamaye Derna da wato da ruwan sama na milimita 440 a cewar Carsten Hustin, masanin yanayi a Jami'ar Lefez. Hare-hare masu nasaba da kabilanci Dakarun sa-kai na Rapid Support Force na Sudan da ƙawayenta sa-kai sun kashe ɗaruruwan mutane a yankin yammacin Darfur, inji jami'an kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata. Zubar da jini da tashe-tashen hankula da matsugunai sun ƙaru tun bayan ɓarkewar faɗa tsakanin sojojin Sudan da na RSF a cikin watan Afrilu, lamarin da ya kai ƙasar ga faɗawa yaƙin basasa. Babban jami'in diplomasiyyar ƙasar Iraki ya bayyana cewa ƙasar Iraki ta fara janye kungiyoyin 'yan adawar kurdawan Iran daga kan iyakar ƙasar da Iran bayan da Iran ta yi gargaɗin cewa dole ne makwabciyarta ta ɗauki mataki. Ministan harkokin wajen ƙasar Fuad Hussein ya shida taron manema labarai cewa an ɗauki matakan da suka dace don kawar da waɗannan kungiyoyi daga yankunan kan iyaka, kuma an zo da su a sansanoni masu nisa a tsakiyar Kurdistan.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa madadin Sarfi Lahashin da ya karanto labaran duniya, sai Julie Ladas Gresham da Fiona da suka bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.